Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kama da nama sauraron mu barkanmu da wannan lokacin, ni ce taku Hawwa Abdulkarim yau kwaniya da zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da jin amsoshin matasa maza da suka yi wa tambayar wai shin tsakanin yar siyasa da yar kasuwa da macen da ta yadda a mata kulle wanne suka zaba. Bayan wannan kuma sai jin takaitacce tarihin Sarki Ahmad Idris, sannan mu saurari Hajiya Fatima Bintu Rasul kan rawar da mata ke takawa a bangaren siyasa. Daga ƙarshe kuma mu saurari irin tasiri da Sarkin Samarin Accra yayi a rayuwar wai shin tsakanin mace yar siyasa da yar kasuwa da wanda ta yadda cewa ita a mata kulle a batta gida ta duba ƴaƴa da iyali, wace zaka zaba a matsayin ka nan namiji wanda kake bukatar yin aure kai rayuwa da ita kuma har tsawon rayuwar? Tambaya kenan da muka yi wa matasa maza, ga da irin jawaban nasu.
Ni mai magana sunana Isa Abubakar, na fi gwamnati in zabe housewife. Dalili na shine ni ya kamata in nema, ni ya kamata in duba gida. Ita nata aiki da zata yi ta taimaka muna shine kwanci hankali da kula da aya da muke da su har dai wani lokaci. Musan kamar yanzu dai hali ta kai koda sana da nake yin dan sa ta cikin ta zata taimaka, wannan da hali yayi kenan. Wannan nike kula, wannan har ila yau dai namijin na yana in charge. Because abinda na lura ko kuwa yake ka mana da lura ko masalori cikin aurayya mu yanzu shine corporate lady ba matan ka ke kare bane. Kana so ka yadda ko kaka yadda corporate lady kake aura kake so ba matan ke kare bane, mata na jama'a kina. Idan ka samu yar kasuwa kuma yawanci yana gani ya samu ancin kansa, wannan kuma akwai ci kasuwan wuri. Amma wannan da ake ce mata na gida aha ko kuwa na kulle ko housewife, to ita wannan matan ka ce don kai kake sai mata sutura, sai mata abinci, kake komai kake mata. To wannan lokacin akwai ladabi, akwai biyayya, akwai komai. Sannan kai ma kana make sure cewar ta samu kwanciyar hankali cikin lumana, tana samu abinci, tana samu walwala, babu abin da zai tame ta.
Sunana Ibrahim Abubakar, mai wankin hula Fadama. Gaskiya ni dai a ra'ayina wadda zan dauka ita ce housewife, ma'ana wadda aka ce housewife din nan ita ana nufin wadda za ta zauna a gida dindindin ba dare ba rana, ko da yaushe tana tare da kai, tana tare da iyalanka wajen yin abubuwa na cikin gida. Sabanin su wa'ancan sauran kamar yadda ake magana suna aiki, wanda wannan aikin zai iya dauke musu hankali, ba za su iya gudanar da wannan abubuwa na cikin gida ka'in da na'in ko 100% ba. Haka kuma ita ma 'yan siyasa ta iya yiwuwa ma suna da taro cikin dare, za a tafi rally, za a je meeting kaza da kaza, wannan duk ba zai bada wannan damar ta ayyuka na cikin gida, wanda in kai musamman ma a ce kai mijin mai san wannan abubuwa ne na zaman na aikin cikin gida, ya kasance ta kula maka da iyalanka da sauransu, da haka ni dai housewife zan dauka ina nan.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamidu, dan karamin bawo miya. To gaskiya ni wannan na auri mace yar siyasa iri na kwarya tabi kwarya, saboda ni dan siyasa ne, ita ma yar siyasa ce. Ina ganin halin mu zai fi zuwa daya, kuma ta san aiki na, na san aikin ta, kar ta san kar. Akan na aure mazauniyar gida, saboda ni dan siyasa ne, ba ta samu lokaci kamar yanda take so ba. Daka ita yar gida ce ta dau dan gida ko wani can, amma ni a matsayina gaskiya gwanda aure yar siyasa, saboda ra'ayin mu daya, kusan layin mu daya, zamu fi fahimta juna, kuma zamu fi zama lafiya, kowa zai wa kowa uzuri dangane da yanda harka take tafiya. Daka ni
ma sunana Abdul Aziz Mahmud. Gaskiya ne dai na zabi housewife, na zabi macin gida, saboda abin da yasa, saboda tarbiyyatar da yara ma, don ni haka na fitan gini ma, dole ne ka samu wanda zai kula ma da yaranka, don yara su ne matasan gobe. In ka samu mata mai ilimi tana tarbiyyatar da yaranka gida, kai ma ka fita nema, ni na ga shi ne mafi alheri a gare ni. Don yaronka bai samu tarbiya, mun san gari yayi karfi, amma shi da tarbiya, yaro bai da tarbiya ko ya gari yayi karfi, wallahi bai samu albarka. Ni kuma ni ina fita in je in nemo in kawo, sai sai na samu mata na gida, alhamdulillahi.
Ni ma sunana Abdul Karim Ibrahim, ina magana daga Kanish, wanga ra'ayin da yazo game da batun zabi. Ni gaskiya na zabi in kirmace na kasuwa, mace da ke kasuwanci tana da taimakon da take ma mijinta, domin yanzu garin yayi karfi, duniya ya sake. Shi yasa in ka samu mace da tana zuwa tana kasuwanci, kai ma kana naka, randa ma naka ya fadi ko naka bai tafiya, mace da ya kama wa magidan, dai ka samu mace na gari. Don shi ni dai Abdul Karim dai na zabi mace na kasuwa domin taimako, domin zaka ba ga yara, garin kuma bai tafiya. Shi yasa
sunana Tahiru Audu, ina kasuwan Garba ne. Ni dai na zabi mata wanda ke gida yana kula da yara. Don ka gan sabida me, sabida an ce ma mata a yara kamin su samu tarbiya sai mace ta gani. To lallai dai ka samu iri wannan mace wanda take gida, take kula da komai a gida, to wannan yafi. Ni dai zabi na kenan.
Wannan tambayar ya haifar da babban muhawara tsakanin matasa, maza da mata. Sai dai sabon sati idan Allah ya kai mu, za mu ji yadda muhawarar za ta kasance. Amma yanzu bara mu tattauna da bakon mu na yau.
Barka, barkanka da shigo wannan shirin.
Oh, barka, barka, muna gaisuwa. Ni ne mai suna Alhaji Ahmad Abubakar Idris, wanda aka fi sani na da Jordan, sarkin Sisawa na Ghana, kuma ni ne fasfan Naba na Musawa na Greater Accra.
Ya ma nan wannan kamin?
Kama ni ne garkuwa na Musawan Greater Accra.
Masha Allah. To za ka dan iya ba mu takaitacciyar tarihinka?
To rayuwa dai ni haifafen Accra ne, ina ga kira Mamobi, daga wurin aka rene ni na tashi, daga wurin no na school har cikin kasuwanci. Bayan wannan muka shiga cikin kasuwanci, to cikin kasuwanci daga wurin kuma muka yi aure. Allah ya muna arzikin yaya, mata uku, Allah ya ma wife na rasuwa, bayan ta kuma na yi aure. A takaicen rayuwar da nake ciki yanzu haka.
To bangaren sana'an na aka fara, za ka yi kaɗan ba mu inda ka fito har ka kai haka?
A takaicen rayuwa gaskiya harkan Kan City dai muka soma da shi, kin gane.
Aka ce harkan City me yake
nufi? It means a lot, you know. To a takaicen rayuwar da na yi Kan Street dai, gaskiya da na tashi matashi kaina a yaki, inda na fara rayuwa da shi kenan, abinda na fara sayarwa kenan, daga Nima har na shigo Newtown har gari Tudu koyina a Dabarka Sahara, muna supply muna ba pushes da suke sayarwa. To cikin wannan rayuwa ya kai wani lokaci gaskiya da na fara aje family, shi na gan kaman rayuwar da nake cikin nan ba rayuwa ba ne, ya kamata in sake rayuwa na. Dore ya kai wani lokaci na fa ina family, shi na tambe kaina kama ai ciki abin da nake ga zai yi wa washi gari a tashi, yara na su tambe min su na dadi, maybe a ce ina sarka ko wani wuri. Inda na fara tunani kenan, shi na ce no, ya kamata in sake rayuwa. To daga wurin ne na quit out of drugs, na koma into estates. So Allah sa estate kuma mun dace cikin estate yanzu.
Mun fara shi estate ya kuka fara shi?
Mun fara shi ne gaskiya ina da wani mai gida, ban go into estate nan gaba da ba, ina da wani mai gida suna da consecrated asset da aka karbi a hannun baban su. To zamanin kufuwa aka release assetin aka ba su, to bai da wanda dai zai yi taimake shi su recover assetin. Shi ya kame ni daga wurin neman, na da yan wayen da suke cikin aikin kasa, daga wurin na contacting su if they are need of help, su taimake ni yanda za mu yi mu recover wannan filaye da gidaje. Daga wurin kenan da na shiga ciki, daga wurin su she suna kame ni araka, she ce oh ga wani kasa da mun siye, in akwai arziki an siye da ya sar shi aka, za ko za ya yi shi aka. Daga wurin kenan ni ma na fara mu sai kasa mu sayar, har yi kai inda muka kai mu ma yau muna gina gidaje muna sayarwa. Kasa kake so mu ya mu baka gidaje, farming land ni whatever you want into estate land mu ya mu baka.
To ya aka yi aka baka sarauta, ka cancanta ne kai ka nemi sarautan?
To sarauta ji na gani matasa suka decide, kuma ba da wani plan ba, kawai zuwa maulidin Shehu Abdul Wadud zai maraka Tijaniya, farkon zuwa na maulidin kenan. Ni ban taba zuwa maulidin ba, amma kullun ina kwadan maulidin dai for past 3-4 years before wayi wannan sarauta. Gaskiya shekaran da na ce wannan maulidi shi na sa manyan kaya da mu fita filin maulidi, kayan Hausawa, three pieces. Gaskiya that was the first day kuma na sa three pieces, ban taba sawa ba.
Ranan farko agwada,
ranan farko kenan da na sa agwada. Kuma late wife na Allah ji kanta tace wai na sa eh picture sai mata ta gani how
yanda shirin ya maka
zai mene. Gaskiya da na sa na tambi fumbo na ce ya duba ya kayan ya yi mene, shi ce a wanda ya kamata mu baka sarkin sisawa ba wani yanda aka yi daga wurin kenan
matasa
shi suka support kama a ya kamata ha baka sarkin sisawa. Ta daga wurin da muka fita fili maulidin, ba babban maulidi, akwai wani karamin maulidin da muke zuwa gefe na Nuru Tijaniya, daga wurin
na matasan
na matasan daga wurin kenan aka yi wannan sarauta. To Monday da muka komo Accra, maulidin sarkin Dagombawa, daga wurin aka shaida ma Shehu Zaim Arkati Tijaniya da Shehu Tijani Sise da Chief National Chief Imam, daga wurin Alhaji Papa Angola matata suka ganshi, shi ya kira ni nazo, aka introduce da Shehu Tijani da Imam da Zahim, daga wurin su ma suka sa albarka, suka ce dukkan su ne sarkin su ba na matasa kade ba, suka ce ya kamata a sake shirin sarautan. Kuma muka sake shirin sarautan, muka zo muka yi shi daga wurin lokacin an ce ma a yi shi Greater Accra, don matasan mun ce na New Town ne. Daga wurin da aka kawo aka introduction, shi su manyan suka kama suka ce a yi shi na Accra gaba daya. To da aka sa rana, shi sarkin Dagomba shi mai ce a sarauta in ka fara ake gani yanda za ka yi sarauta, shi zai bari a gan sarautan. Amma da shi ra'ayin shi kar a yi shi Accra, a yi shi Ghana, tunda ni ne farkon da aka fara yi wannan sarauta. Kar a yi mini Accra, daga baya wani sarauta ya yi mai kyau ya ce a ba shi Ghana, ya zama muna rigima, don sarauta na da rigima. Shi sa da shi ra'ayin shi ne mu yi shi Ghana gaba daya. To inda aka yi kenan aka yi sarautan na Ghana gaba daya.
Shi kwa ɗayan sarautan Musawa?
To tafiyan kamar da kika sani Musawan shi dama rutun kenan,
da kika ni kai ba moshe ne?
Ni ba moshe ne, kuma ni ba gobiri ne, yime ni ne iri biyu ne. Daga wurin kenan da Musa suka gan kaman a irin tafiyan da ake yin nan ya kamata ni man na cikin masarautan Musawa, don sun gan kaman sisawan sun kwace sarautan. Yanda aka yi kenan sarki na basigiri ya ce ha yanzu zama mai next of king
bafadi. Masha Allah, na san tun da wannan da an fuskanci kalubale na rayuwa. So wani irin kalubale haka ka fuskanci a rayuwa?
Challenges dey as a youth ka face, amma sometimes nan kaman yanda ni naje na fara cikin drugs lokacin, gaskiya na yi nadama da wannan rayuwa ya abubuwa da yawa yau da inda na gan kaina da jiya inda na samu kaina shi sa na advice ni youth dai in ka fara tashiwa akwai wayansu irin abota da ake yi ka kiyaye kanka cikin waransu batun wani shaye-shaye kullun na gani kaman Allah kiyaye ni tun beginning da irin rayuwar da nayi da inda na bin nan duka Allah kiyaye ni da shaye-shaye ban yi shaye-shaye cikin wannan rayuwar da nayi duka ban yi shaye-shaye ba to wannan na gode ma Allah amma ka most of friends na ni da su muka tashi cikin wannan rayuwar duka yau ina ganin su ma da yawa ban yin nuna su kaman na san su saboda inda Allah ya sa su jarabtan da Allah ya musu shi sa nawa ne in ka tashi as a youth ka san irin mutanen da za ka yi tafiya da su mu kiyaye kanmu da wayansu ababai kuma da neman kudi
saurin neman kudi
yana contribute a lot about youth so sai ma daga wurin ya kamata muna kiyaye kanmu
ko shawara da za ka yi matasa gabaki daya da duniya
to matasa dai ni kullum magana guda nake yi kaman koya kake kaka gan kanka ka bar duniya su cire ka amma kai ka kawo kanka kasa
ajiye kanka kasa
ajiye kanka
idon ka yazo kasa ka bar mutane su gane kai wane ne har su fito da kai
very good kuma ladabi ya yi very necessary yau inda nake gan kaina an ka duba mutanen da nake mu'amala da su na kasanga yau zaka ce kowani musulmi na kasanga da gari ke ji da shi duka ina mu'amala da shi yau wurin kawai na gan kaina shin ce ba gwanin tana bane yanda ladabi da nake tafiya da su I'm member of council of Zongo chiefs amma ba wurin na fara sarauta kin gane amma irin tafiyan da nake yi da su da irin ladabin da nake yi da su suka gan kama ya kamata ina cikin wannan council tafiya
idan kai ya wanke hannunka da kyau zaka yi ci abinci da manya kamar yanda masu yi magana ke daidai wannan lokacin kuma muna tare da bakuwar mu yar siyasa ce zamu ji irin rawar da yan siyasa mata ke takawa to assalamu alaikum Hajiya Barka
Barka ka dai
ya gogurmayin siyasa da aka sha wannan zabin
alhamdulillah Allah ya kawo mana komai sauki muna yi ma Allah godiya abin da zance ke
masha Allah
sunana Fatima Jibril
an ce wannan zabin da aka gudanar wanda John Dramani Mahama yi nasara mata sun yi gogurmaya ciki sosai me zaki fadi
alhamdulillah muna yi ma Allah godiya kuma muna yi ma baban mu John Dramani Mahama godiya saboda ya tuna da mu mata yadda ke vice mace shi sa wannan kuma ya bar mu kuma mata mun gan kanmu kamar mu ya muje fa abinda da muke duban kamar mace ba ta yi mace ta yi ta yi yanzu so muna yi mai godiya bar mu kuma matan nan mu kuma mun tashi mun saya ko da ma baka da ilimi ma baka yi school ba ka san kamar kai ka je gaba kai ka san ka kafanki kiki abinda baki expect ba shi sa wannan yana kara muna karfin gwiwa
shi yasa kuka fito mata
sosai shi yasa muka fito
kuka mai wato
campaign sosai shi yasa muka fito domin kullun Africa muna duba ana duba maza ana tunanin maza mostly yafi mata amma kika duba most of the kasashen nan kaman let's say Turai ka mata ma na yi su zama president amma Africa ba regard mace as one abu amma mace tana tausaya ma al'umma yafi maza inda nayi magana da ke domin muka duba Germany ita wanda aka cire ta daga bayan ga da aka dora namiji mace ne ta stay kai over 20 something years
mace ke shugabantar jamus
kami ta sauka mace kenan kuma she ta ba mata gwiwa ta kama musu ta bar muka samu karfi sosai take tausaya muna so yanzu nan da John Dramani Mahama shi ma ya doki mace as vice mun gan kamar lalle mu kuma mu kai inda ba mu expect kamar mu ya mu kai ba
to ya kike ganin yanayin siyasar Ghana mata
shi nake fadi na aikin siyasa ba na maza ka dai bane kowane ne inde kana da zuciya kai kai kuma mata ya kamata mu tashi mu tsaya mu kai inda muke so mu kai matan Africa mostly muna tunanin baya yayi bai yi ai magana ba magana tana tunanin jejin da za a jejin ta sai sa shike push mu mata da yawa baya amma
da tunanin maganganun
da za a fadi amma this time around na ga mata
sun waye
most of the sisters mun gan sun take positions kadan cikin politics kamar uma organizer also deputies can understand so which means suna improve
ci
gaba
so kina ganin akwai future akwai gaba
future. Yeah akwai future yanzu don mostly yanzu matan nan suna push suna so samu positions
ko wannan sai samu kami cikin
siyasa shi sa akwai ci gaba sosai tunda dai kinga in mace tana da position tana tunanin mata don uwa ce ta yi tausan ta ba mata inda kaman position namiji ne maybe thoughts shi bai zuwa ta side mata kamar ya kamata
aba
mata dama haka aima mata haka domin in na ji cikin campaigns su dai wannan suna kokari su duba inda za su taimake mata a ba su kudi su yi kasuwanci ba da riba ba da ababa ya bude musu account can understand so which means akwai future with her in the maybe John yayi tunanin maza ko da ma ya manta da mata ma ita kuma mace ne ta yi ta kawo ta ce bari mu yi ma matan kuma haka sai sa ina gan kama akwai future
sai ya daga darajar mata kawo ta kawai da
aka
to me za ki gaya wa matan duniya duka musamman kan siyasa
to ina gaya ma yan waye na sisters na mata kama in dai kina da wani buri a cikin zuciyanki ki bold just go forward ko da ma abin da kike so ki na in dai baki dace face ba kai mi kamar kin lose just continue pushing it domin zamanan ga tun kaman ce ina yare shi ina tuna wannan ina gan kaman cousins na sun je tura shin ce muna je turai shi a ce mini mi za ki turai aka suke tambaya na shin ce ai ni muna je to shi ce ai maza ka dake zuwa hostel ina tunawa those times maza ka dake zuwa hostel aka suke gaya mini amma ni within me na na san kaman I'll be there
nati
kuma alhamdulillah ina yi mallah godiya da inda na kai yau
kina ga mu mata
sa su kuma su tashi su tsaya kar su take decision kaman suna so su yi tafiya ko su yi makan su wani abu ne ce ke mace me za ki ki no you can do it shi sa kowa ya sa focus ya so inda kana da wani niyan zuciyanka just ya ka ci gaba ka je
nagode sosai to madalla wancan satin da mu saurari yadda mai martaba sarkin samarin Accra Alhaji Salisu Maudi ya ba mu tarihin sa yau ma mun saki gayyato sa domin mu ji irin tasiri da yayi a rayuwar al'umma sabaran su kai da kanka ka gabatar min da sunan
to sunana Muhammad Salisu Sagge Maudi
to yanzu mun zo bangaren tasiri da kai a rayuwar al'umma masayinka na mai martaba sarkin samari mu fara da matasa tunda kai sarkin samari
to alhamdulillah kamar yadda na riga na gaya miki na riga na zama jagora na al'adu da menene to idan duk wanda za su ce mi kamar shekaru 20 bayan na dawo daga Ingila kowa ya san ni da saka kayan Hausawa ko aiki ma zan je sheki ga na sa three piece wanda ake cewa three piece da babban riga na da komai da shi nake zuwa office din aiki a wannan lokacin mutane da yawa ba su ma gano muhimmancin abin da nake yi ba to ni kuma lokacin ina son in siyar da gargajiyar mu ne da al'adun mu to alhamdulillah da saka hula tangaren nan da meye da kike gani duka gashi yau ya zo ya shiga ko ina idan ma kika duba annan ma da menene duka kowa na irin bance ni ne wanda amma ina daya daga cikin waɗanda suka haska suka bari wannan abin yayi ma mutane sha'awa sosai sannan kuma na biyu idan kin duba haye-haye mu na wurin sallah da sauransu mun daukaka wannan abin mun nuna ma mutane su dinga kwaikwayo da arewa da suturan da ake sakawa kawai ta doki wani irin doki da menene duka an yi wannan aiki to almuhim banda ma ni zan ce shine da ni da kanina da sauran jama'an gari mun set up abubuwa da yawa da kungiyoyi da yawa
wanda shi zan tambaya wani
interesting yawa interesting mu ne kawai mu wayar da samarin zango a dinga damawa ana sha da shi lokacin da muka yi wannan mun zauna ne muka ce ya kamata a ce shekara 10 daga wannan lokacin ko shekaru 15 daga wannan lokacin mun samu ɗan uwanmu ɗan zango su ne waɗanda ake damawa da su bangaren siyasa bangaren likitoci bangaren accountant, bangaren kimiya da fasaha ya zamana da su ake damawa. Alhamdulillah, idan muka duba muka waiwaya muka gani she mu ga mun zo da yawa, samari da yawa da muka samu mu'amala da su yau suna inda suke fadi ake ji. Idan kika duba kin ga citation ko certificate of recognition da wannan duk kungiyoyin da
suka ba
muka taimaka ne suka ba mu suke gwada muna kin wannan ma citation ne
suna godiya da irin yanda ku karfafa gwiwansu
yawa da aka karfafa gwiwansu da kuma irin tallafin da aka ba su alhamdulillah suna nan da yawa bazan iya ma kira miki suna su da yawa ba da muka zama patron nasu kuna ciki kuma har gobe to abin da ya sa ma aikin ya dan sauki yanzu mu kuma mun samu yaran da su ma mun mentor su ma yanzu su suke mentor
wasu
yasa aikin mu ya dan rage sosai
da kai ka ba mu misali irin nasarori da ka samu a rayuwa
to alhamdulillah nasara dai gashi ina mai ji da lafiya wannan ma alhamdulillah ina ji nasara ne
amma sai kana shugaba
sannan kuma alhamdulillah Allah ya mini wani baiwa ina samun mutane da jama'a da suke zuwa su zo su gaya mini cewa ai sun ji magana na da nayi wuri kaza tun wannan lokacin ya sa su ma sun dauki ilimin su da muhimmanci su ma ga inda suka kai ko wani ma yazo ya yi maka godiya ya ce da yaje wurin aiki inda ka je ka kai ka saka shi ka ba da suna da menene ga abinda yayi kokari shi ma ya samu daga nan
ko irin wasu tasiri wurin aiki haka da kuka taimaka ma matasa musamman mata
to alhamdulillah muna tare da su ma matan da ai ba mu bar su baya ba to amma kinga kamar yanda addinin mu yake gwadawa harkan mata muna bar ma ɗan uwan mu mata ne su yi yasa muna da kaman su Maryam Jado Swajiya Zaliya Kasim su Maryam Muhammad duk mutanen da muke wannan abu da su ne amma su ne wa'anda suke su
ma idan wani abu ya zo na mata taimakon mata sana'a hannu kuna da wasu kungiyoyin da kuke
bayarwa
kuke hada
dauki
ya so shi su wayar da kan mata ko su gwada musu sana'a hannu to akwai wani abu da zaka fadi dangane da hakan wanda ya danganci yanayin yanzu da matasa ba sa son sana'a ana son kudi da sauri
to wannan wani kalubale ne da yake duniya duka ba nan kawai ya shafe mu ba amma idan muka duba mu nan Ghana muna da wani abu da muke da shi matan mu suna da kwazo wurin nema to kin ga so wannan ba za mu fortun su da shi ba matan mu suna da kwazo da kokari wurin nema su taimaki mazajen su to mazajen mu ne yanzu suke so su zama wani abu daban da kowani sana'a ko kowani aiki ake da shi yana da muhimmanci muddin sana'a ne to amma yanzu abinda muka zo muka samu kanmu ciki duk duniya ne abinda ake cewa materialism mutane suna kallon me wane ke da shi ya mai da shi mutum ko kuma me wane ke da shi ya mai da shi mutum a'a muhimmancin sana'a da muhimmancin nema ya kamata duk muna bari muna wayar da kan samari muna bari suna ganewa wani abubuwa da muke yi ne wani sana'an ko aikin shi a ce a wannan na mata ne ko kuma wannan na maza ne gaskiya da akwai irin haka an fi son mata suna cuɗanya da
mata
maza kuma su dinga cuɗanya da maza to amma ni abinda na gane ne idan ka tashi gidanku ana siyar da abinci kai dan zango ne she kai kadai ne ba wani na mace wurin kai ne namiji zaka iya managing wannan restaurant din kai ma ka rent mata su zo suna aiki amma ya zama na kai ne akan aikin kai ma gadon gidanku kenan kana yi shi aka duba ka da shi aka yi there is absolutely nothing wrong idan ka kama wannan kai ma ka dauke shi ka kai da shi wani level to abinda muke gani ne she kaga gida ana siyar da abinci mai kyau ko wake ko tuwo mai kyau da yake ba mata gidan da za su gaji wannan aiki kika aikin ya mutu iga wannan aikin ya tashi ya koma hannu wanda ba community idan ana haka arziki yana barin community na fi so muna barin wa'annan arzikin cikin community mu to kai namiji ne ka yi karatu gidanku aikin gyada ake yi she ka duba ya za ka dauki wannan aikin kai kuma ya zama na ka fara export ka take shi up to the next level idan sarrafawa ake yi kai ka zo kana packaging shi yanzu kai ma kana fita da shi kana siyarwa irin wa'annan abubuwan ya kamata mu duba she wa'annan arzikin ya saura cikin communities mu shi a samu yalwan taccen arziki sosai.
Shin za mu takaita tasiri a nan? Ta da wannan shirin za mu kawo ƙarshen shirin yau da gobe. Ni ta ku Hawawu Abdulkarim yau faliya ce da gabatar da shirin yau daga nan birnin Accra, Ghana.
Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.